والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بعد أشبه إن قلت لكم بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت إن كنت لا أدري كيف هذا التعلق بل سنكرن عند أكي السلام وأن التعلق في سوري لمنزل صلى الله عليه وسلم والملازمته ban sai da ake lazumta wannan jannati mai girma ba annabi mai girma ba kulna sallallahu alaihi wasallam kulna sai mu ce ma hakika shi ta alƙi da shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi gida biyu nau'i na farko shine ta alƙi suri da jannabi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan ta alƙi suri ya tafi gida biyu kaso da farko shine a tsaya a daidaita bisa cikar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar lazumta abinda Qur'ani ya umarni da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don wajen aya cewa Qur'ani ne mai yawo saboda duk abinda Qur'ani ya zo da shi a kansa yake shi yasa in ka ga manzo ka bar ka ga Qur'ani shine ainihin fassarar Qur'ani bar ma ganin nasa shine ganin Qur'anin na hakika to ka lazumci abinda Qur'ani ya umarni da shi da abinda sunna ke umarni da shi a wajen faɗi da wajen aikatawa da wajen kudurcewa bisa abinda ɗaya daga cikin shakamannin nan guda hudu suke kai wahum su ne Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbali radiyallahu anhum Allah ya kare dagare su iskan waka ijma'ul ulama da mankabuwar malamai wanda suka fi sana hakika ta abu rashuwa wa'annan abinda wa'anda aka ambata daga shagabannu su ne wanda ke kan gaskiya ba wai an ce waninsu ba a kan gaskiya yake ba amma saninmu da waninsu bai kai yanda ake bukata ba saboda an sami yankewa da yawa ta wani ɓangaren tsakaninmu da wani nasu akwai masabobi daban-daban akwai gaggan masabobi na malaman ijtihadi har wajen guda goma sha uku bayan nan ma akwai wasu masabobin wanda su ma dai na mujtahidai ne to amma abin da ya faru su wannan guda hudun su Allah ya kaddara sun zo har yau ta fuska wadda take mutawatira bayan su a yanzu an gano koko an tabbatar da cewa akwai masabar zahiriya ita ma tana nan akwai mabiyanta kuma a iya da'awar cewa ita ma dai bata yanke cancan ba yanke wanda za ta kai a ce babu ko daga baya ne ake so a raya ta hakanan akwai masabar ibariyawa daga hawarijawa wanda aƙalla a yau a duniya akwai gwamnati guda mai da'awar cewa ita akan wannan masabar take ita ce gwamnatin Oma can wato kogin Paris ko can gabas ta kudu kaɗan da ƙasar Yemen to akwai Oman su duk mutanen ƙasar wajen kashi 80 da wani abu cikin 100 dai bariyawa ne zamowa kuma ƙasar Allah ya sa ba ta da yawan jama'a ga arziki wannan ya ba su dama sun ƙara ƙarfafa masaba sun buga littattafai da yawa na malamansu na da can da na zamani masaba ta shida kenan sannan akwai masabobi biyu na shi'a akwai ja'fariyawa wanda su suka fi yawa a Iran mutanen Iran wajen kashi 80 da wani abu da ja'fariyawa ne hakanan akwai su a Iraki sun kusan kashi 50 cikin 100 akwai su a Lebanon sun kusan kaso 30 cikin 100 akwai su a Kuwait akwai sun kai wajen kaso 20 da wani abu akwai su a Bahraini sun kai wajen kaso 60 da wani abu to duk ja'fariyawa ne sannan masaba ta takwas ita ce ta zaidiyawa wanda ita kusan mabiyanta gaba daya suna ƙasar Yemen a Yemen ne take da mabiya illa dai iyaka ko a Yemen din bata kai wani matsayi cancan ba dalla Allah ba za ta kashi 30 zuwa 40 ba a cikin 100 masu bin masabar zaidiyawar a ƙasar Yemen sai yasa dai a yanzu a duniyar musulmi akwai masabobi har guda takwas akwai masabobin nan guda hudu sanannu akwai masabar zahiriyawa akwai masabar ibadiyawa akwai masabar ja'fariyawa akwai masabar zaidiyawa to su ne kungiya masu tserewa in Allah ya so wanda za su tsere a gobe ranar alkiyama. Yana daga cikin wannan rabon da daga bi wanda yake na sura fi ila azaimil umuri, ka tsora wa kanka cewa duk abin da za ka yi sai abin da yake gudurin aniya. Idan magana ga wata sassauka a waje, ga wata kuma wadda take sai fa an yi himma za a yi riko da ita, to kai ka ce za ka yi riko da wadda sai an yi himman za a yi riko da ita, ka bar duk abin da yake rukasu rangwame-rangwame. Misali aka ce wannan abin akwai saɓani, ya warware alwala ko bai warware ba, to kai duk sanda aka gare ka kai tsaye ka ce alwalarsa. Wannan abin misali in ya afko ya warware azumi ko bai warware ba, to kai duk sanda aka gare ka ka ɗauka azumin naka ya warware sai ka rama, shi ne ka bi azaimul umuri, wanda dama ana faɗa ita kanta dariƙa wato sufanci, abinda yake nufi al'ahazu bil ahwadi, ruko da abinda yafi kewayewa, wanda ruko da abinda yafi kewayewa wannan zai hukunta a yi ruko da azaimul umuri. Wala karkace za ka karkata zuwa rangwame-rangwame. Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ya aikata duk abin da yake azima, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kai hakuri kai juriya irin yadda ma'abuta kudurin aniya daga manzanni suke juriya, to kai ma da kake da abin masoyin manzan Allah ne lalle al'amuranka kai ruko da kudurin aniya. Masu banki ya umarci manzan Allah cewa ya hakuri sabarin hakuri irin hakurin alil azumi banda wanansu. Su biyar ne salawatullahi alaihim, su ne wanda aka fito fili aka faɗa haka ne su ɓaro-ɓaro a wannan ayar, ita ce shirarar kuma da dini ma wasu sabihi muwan wanda zai auha ina ilaikon ma wasu nabi Ibrahim Musa wa Isa ana kiwon dina wala ta fara gofe kamar Allah mushriki na masu ɗoho ilai Allah wa yattabi ilai min yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Ubangiji ya tsara muku daga addini abinda ya umarci Annabi Nuhu da shi, da kuma abinda muka yi ake da shi zuwa gare ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da abinda muka umarci Annabi Ibrahim da shi, da abinda muka umarci Annabi Musa da shi, da abinda muka umarci Annabi Isa da shi alaihim jami'an salawatullahi wa salamu. Menene lamarin da aka umarce su da shi? Shine cewa lallai ku tsaya ku tabbatar kun tsaye da addini, addinin ku kai ya zamo akwai inda yake a kare. Idan addini na ɗan adam bai daidaita ba, to sai zama kamar ɗaki ne da wata katanga ko bango daga bango an ɗakin sun ya faɗi. Ɗaki dan Allah in bangonsa ɗaya ya kare ya faɗi ɗaki ne? Ai bai cika ɗaki ba ko? Tunda a wannan lokacin dan an kulle kofa, an kulle kofa kenan. Ai ɗaki shi ne wanda in an kulle kofa an kulle, ba wanda ya isa ya shiga, sai dai kare gauran da kuma ga bango ɗaya can ya rubuce. Ya da Allah ko an rufe kofa ba sai a shiga ta nan ba, din yanda aka ga dama ma, to haka ma addinin da ba a tsaye da shi ba, ma'ana ko ina ba a tsaye yake can ba. Wala ta fara kofi kiyaye rarraba al'amarin addini. Ku yake yayi laraba a ramarin addini yadda zai zama ku kai ga matsayin gaba da juna ko ƙin juna, ba laraba dangane da laraba ko ita ba wadda ba ta bayu haka ba, wannan ba ita ba ce tafarruƙin da aka yi hani daga gare shi. Ba Annabi Nuhu da Annabi Ibrahim da Annabi Musa da Annabi Isa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam al'azmi na rasul, su ne ma'abuta ƙudurin aniya daga manzanni, wanda wani ma wake su yi a maiti ɗaya Muhammadu Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhu hum ulul azmi fa alani. An faɗa kuma cewa matsayinsu kamar yadda aka faɗa a baitin nan ne, bayan manzo sallallahu alaihi wasallam sai Annabi Ibrahim, bayan Annabi Ibrahim alaihi salam sai Annabi Musa alaihi salam, bayan Annabi Musa alaihi salam sai Annabi Isa, bayan Annabi Isa sai Annabi Nuhu alaihim jami'an salawatu rabbihim wa salamu. Ya kamata ga mai bi manzon Allah al-kamil al-ittiba, wanda yake mai cikakken bin, yazo da kudurin aniyar lamura, wala yarkan ila tasiri ko la yarkan ila tasiri, kada ya karkata ko la yarkana, kada ya karkata izuwa bin abin da yake saukakawa, wala kifa ma'arwa su kai tsaya tare da ruhusa, domin tsayawa tare da ruhansu maqamul islami ne. Ma na dubu wuli a muna nema ma abinda muke nema ga kawunanmu na daga matsayin kusaci da Allah da siddiqiyanci
yana
da sharuɗan wannan matsayin kuwa a tsaya a annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin aikata abin da yake azima a lamurra wannan ko baka da iko akan sa irin yanda ya dace sai bayan ka san ran zuciyarka ka san makirce makircenta da cuce cucenta ba a san wannan ko sai an bata hanyar wani shehi daga bayan Allah wanda shine zai iya fanta ma ita zuciya da yanda take ita zuciya wajen cututtukanta har tafi jiki an san jiki yanda cututtukan jiki suke ko maganin ka fara idan ba daidai ba to abin da kan faru ma so dewa wani lokacin wata cutar sai kuma ta ƙara arafafa har ta kai ga matsayin ma nan gaba ko kai mata maganin ba ma za ta ji ba to aka yi ta ba zuciya idan aka kama mata maganin ba kama daidai ba ko ba a yanda ya dace ba to shikenan a gaba ta samu wata karfafa sai ta zamo wani ciwo ne da ita wanda yake chronic a ita maganin ma ba jizai ba saboda ta sha maganin wanda bai sai ya kace cutar ba shi yasa cutar kuma ta yi karfin da koma an sa mata maganin ba jizai ba to shi yasa ake bukatar a yi abin a hannu wanda yake gwani komi yana bukatar wanda yake gwani a wannan bangaren zai shirya ma bisa wannan jami'i gaba ɗayansa ya sanar da kai ma wallahi ku bika abin da ya cancan kamata da kai a kowane zamani daga ayyuka da halaye yanzu ba ka ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a farkon lamarinsa yana yin ibada a kogon Hira kwanuka masu yawa yayin da ya kai ƙarshe lamarinsa ya girmama sai ya bar wannan ibadar a kogon ya zauna tare da sahabansa tsawon shekara banda ƙarshe na goma daga watan Ramadan sannan da yake ne itikafi ba bukata ga wanda yake neman sanin Allah ya san abin da ya kamata da shi sai da wasu tsashe wanda yake mai shirarwa da zai shirar da shi bisa wannan gaba daya ko kuma ta fuskar samun jazba ta Ubangiji da zai bayyana masa haka mun babu da ta cewa tare da wanda yake mai zubi wanda yake mai zubi ai hukuncin sa kaba hukuncin wanda ya zo a hadisi ne ingantacce da ya ga taguwarsa daura da shi yake cewa Allahumma anta rabbi wa ana anta abdi wa ana rabbuka abinda muke muna magana ne tare da kai kai mai hankali mai neman biyayya ga manzon Allah ya kamata gare ka ka nemi shehi wanda yake mai shiryarwa da zai sanar da kai bisa sanin Allah laka bi nafsika ta fuskar cewa ya sanar da kai kai dinnan menene kai waye kai man arafa nafsahu arafa rabbahu idan ka Allah ya sa ka kai ga wannan ma'a shehi to kaka yadda ka saba lamarinsa kakka rabu da inda yake iraban ko da musibu za su yi guntu da kai za su yanke ka gaba gaskiya ya ka saba masa ko ka boye masa wannan lamarin wani daga lamarinka da Allah zai kaddara maka aikata abinda yake saban Allah ne ya kamata gare ka ka faɗa wa shehu ko wannan abin ya sani mukutare da zalika dan shehi za ka yi ma kokari a cikin ya maganta ma abin da yake jawowa kake fadawa ga wannan saban Allah ta fuskar yi ma magani da abin da ya sani daga lamarinka ko ko ta fuskar yin ceto da fakewa zuwa ga Allah tabaraka wata'ala a matsayinka a haƙƙinka wa hamata tilkal zalla dan Allah ya musamma da annobar wannan tuntuɓin wannan zunubin da ka aikata ko yaushe zunubi jawo wani zunubin yake babbar illar zunubi ita ce cewa zunubi jawo wani ƙarin zunubi yake saboda matukar zaka zunubi za a yi rufe wani bangare ne na zuciyarka wannan wajen ya koma fakikirin bai san gaskiya ba ba zai karbi gaskiya ba ba zai saki gaskiya ba to shi yasa sai ya zamo ta nan ai inda azgen da zai hana ka ma aikata zunubin ke shigo ma ya rabu ya rabu zai zama kawo mutum ne wanda da gidansa musallar wuta akwai layi uku kusa aka yi gida yanzu da Allah ya zama an rike da sauran hanya biyu ya zama da hanya biyu ba aske kaga ba ta uku da za ta haskaka komai ma na iya afuwa ko amma in ya zama hanyoyin nan cikakke ne in ba wannan ta yi a samu wannan in ba wannan ta yi a samu wannan amma wanda an fara rufe zuciyar zunubai su fara rufe zuciyar ai koyaushe sai zama zuciyar tana ƙara shiryawa ga ta karɓi zunubin. In Allah bai kaddara cewa ka samu wani daga wanda suke na Allah ba, ka lizarci tsarin mutanen Allah wanda suke na Allah baki ɗaya hanyar zuwa ga Allah abu hudu ne. Ɗaya daga cikin abubuwan guda hudu a ce zuciyarka ta wakunta daga karkata zuwa duk wani abu wanda ba Allah ba. Duniya da lahira zama kai ta Allah kaɗai kake baka ta komai. Abu na biyu fuskantar Allah bil kulliyati gaba ɗayanka ta fuskar nufi da soyayya wadda take a matsayin kewa daga illoli ba wai kana san Allah don yi ma kaza ba ba dai kana san Allah don yi magata ma kaza ba duk ma abin da Allah ya yi ma ka tsaya ga san Allah duk ma abin da Allah ya hana ka ka tsaya ga san Allah kai ya zama sanda kake wa Allah don wani abu ne kai zama kana bauta wa Allah don wani abu. Ai kai azumi kaza kai sallah kaza kai kaza ka roƙi Allah Allah zai biya ma ko kaza kana irin wannan dan Allah kana yi ne dan Allah ko kana yi ne dan wannan bukata ai ba kana yi ne dan Allah ba kana yi ne dan wannan bukata to duka kyale wannan ka fuskanci Allah in ka zama wani Allah ka fi karfin komai in ba ka zama wani Allah ba kuma duk ma abin da kake ganin ka fi karfin sa ai ya iya zuwa ya fi karfin ka ba tare da kasala ba ba tare da waiwaye ba ba da duban kosawa ba ba kuma da neman sai an ma sakayya ba. Abu na uku sabawa don korar da sabawa ga zuciya a cikin abin da zuciya take nema na daga lamura wanda yake tara ta da abin da yake gyaruwarta nan duniya da lahira. Mafi girman abin da za ka yi a ce ka saba wa zuciyarka shi ne kamar da abin da yake wani Allah ta fuskar hange ko kudurcewa ko sani. Abu na hudu ɗorewa bisa ambatan Allah tabaraka wa ta'ala duba zuwa jamalullahi da jalalu in abu mai kyau kake nema to me yake kyau kan Allah in wato baiwa kake nema wata baiwa ce ta kai ta Allah idan azaba kake gudu to wata azaba ce ta kai azabar Allah shi yasa in ka tsaya ka dubi jamalullahi da jalaluhu sai ka gama abin da yake wajibi a kanka illa kawai ka tsaya ga Allah. Daidai ka zikirar lisani ya kasance amatan da ake ne da harshe ko amatan da ake da zuciya ko amatan da ake da rai ko ambatan asiri zikirin da ake a asiri ko dai gaba ɗaya ma waɗannan ɗin ya zama an haɗa da zikirin lisani da zikirin kalbi da zikirin ruhi da zikirin sirrin gaba ɗaya ya zama duk da daga gare ka ambatan Allah suke. To ya ɓangare na biyu daga nau'i na farko wanda shi ne ta'alluki suri da manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne mu tsaya muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sababin tsananin soyayya da nake masa ko an tattabi'ahu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tsananin soyayya gare shi hatta an tafi da zaka ba ka cika lahubi da zai yi dole kai zaka kada jin dankanan san da kake manzo Allah baki ɗayan abu na samuwarka komai naka ya zama kana dandanan san manzon Allah a cikin wannan abu fa'in ne ya wannan littafi mai asalin littafin nan wato tun da wannan ana ɗaukowa ne daga maganar Sayyidi Abdulkarim al-Jiyani na rantse da Allah ina san manzon Allah a zuciyata da raina da jikina da gashina da fatata kama a jin sarayan al-ma'i al-barid fi wujudi kamar yadda nake samun nasuwar ruwa mai sanyi a samuwata idan na sha bayan kishirwa mai tsanani a zafi mai tsanani Allah mutum ya sha ruwa bayan ya ji kishirwa a ce ruwan mai sanyi ne ba gani zai ba hatta rarrun ruwan yana fitowa daga jikin fatarsa zai gaggagumi yana tsatsafowa gatan ruwan ma yana fitowa daga jikin fatarsa to shi mai wannan littafin Sayyidi Abdulkarim al-Jiyani yace haka yake samun san manzon Allah
haga
wannan fa
sallallahu alaihi wasallam
shi saboda Allah sallallahu alaihi wasallam
fardu wajibi
abu ne wanda yake farilla wajibi akan kowa
sallallahu ta'ala
wanda tabaraka wa ta'ala ce annabi shi yafi cancanta a ce mu'mine sun so shi fiye da sanda suke wa kansu annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi cancanta a ce mu'mine sun kare shi fiye da kare wanda za su yi wa kansu sallallahu alaihi wasallam yace bayan da ya daga cikin sanan mu'mini sai ya ya so da fiye da iyalin sa da dukiyar sa da mutanen sa gaba daya da mutane gaba daya
sai zalan ta bida haje ne ma habbata
idan kai da kake cewa kai masoyin manzon Allah ne kana son a sami ka samu ta'alluki da manzo ya zama ba samu wannan soyayyar ba wata nasfanta ma to ka gane ba wani abu ya jawo haka ba imanin ka ne tauyayye shi ya sa ka nemi gafara Allah ka ƙasƙan da kai gare shi ka tuba daga zunubanka wata walla ka nuna damuwa da a ce ka ɗore a kan ambata annabi sallallahu alaihi wasallam da yin ladabi tare da shi da yin tsayawa da abinda manzo Allah ya umarni da shi daga barin ma'aci zama na tare da barin abinda ya hani daga gare shi zalika ko dai kai ka samu wannan ta'allukin suri da manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu mu an tashi ka tare da manzon Allah Roma zala sallallahu alaihi wasallam alqa'im shine wanda yace mutum yana tare da wanda ya so ya kula musu wudu hazi ya risala ya rubuta wannan risala yana cewa bawa hukka shi zuwa ga Allah ta'ala shi ne Abdul Karim dan Ibrahim dan Abdul Karim dan Halifa dan Ahmad dan Mahmud Jilani da sabar wanda yake asalin sa daga Bagdada ne a Rabi'i Umar wanda yake daga Banu Rabi'a ne cikin Larabawa wanda yake dangantaka ga sufanci yake gano ko sufancin ya isa masa wanda wato shi dika ne na cewa Abdul Qadir Jilani inni ushiru la ta'ala ina sheda wa Allah ina sheda wa malaikun sa ina sheda wa annabawan sa ina sheda wa manzannin sa da baki din halittar sa cewa ni ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'azzara da wannan da fifi da shi akan kaina da raina da dukiya na ko musiran musiran lahu ala nafsi wa ruhi wa mali wa wuldi ina fifita shi akan kaina da raina da dukiyata da ya'yana wa sha'ari wa bashari sarayanan wa dabiban mahsusa ina jin nasuwa da yawo da nake jin sa a fili ga san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyata da a jikina da a gashina da a fatata la yuturuhu man hasala law zalik wanda duk wannan abu ya samu gare shi ya karfin ya ce me zai musu sa
ana asalu illah ta'ala
ina nema daga Allah Allah ya ce mun wannan soyayya da nake wa annabi sallallahu alaihi
wasallam
ya yake ai ta gare ni ai zuwa ran alkiyama bai ma na gaba da shi
innahu ala zalika
ubangiji mai iko da tsawon nan ya cancanta ya amsa bima kwakar alimta hakika ka sani bima zafar tuhula ka da abinda na faɗa ma cewa nau'i na farko wanda shi ne ta'alluki suri da zalimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin tsayawa bisa zahirin shari'a da haɗauwa kudace-kudace na tsari wal irtisal da sakin jiki da zuciya gaba daya a cikin san manzon Allah gaba daya da girmama labarin sa sallallahu alaihi wasallama a boye da a fili nishani hin sallallahu alaihi wasallama ta ta'addara ma asali kai da mi ta rasa ba manzon Allah yana daga dole girmama manzon Allah kan wani yazo ya ce wai ai shi masoyin manzon Allah ne yana kokarin kare iyalin gidan annabi ne yace wai to wannan ya samu lasir ne ya ringa taba sahabban annabi me yin wannan alama ce ta cewa shi ba masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya so manzon Allah zai so sahabban sa ya kai in an ce ma kana da abokai na banza ta yi kai fishi ta yi faɗa da kai ba ya ce wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana da abokai wanda ba su isa ba bayan ku Allah ya zaɓa wa manzon sa komai an zaɓa wa manzo komai da aka bashi abinda aka bashi yafi abinda aka ba kowa da alayen gidansa iyalin gidansa tabbatar soyayya da girmamawa da ka fifita su akan kanka da a taɓa sahabi gwamma kai a taɓa ka da a taɓa iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gomma kai a tabaka kai da to tare da baki ɗayan wanda suke na Allah shine yanda shura yake fada wa bubbi li ahlillahi ansari dini wa buguri liman adahu fi kulli mawqin falastu uhibbu dahr shay'an siwa'ahu walastu uadi ghayra adai mawqin domin wanda suke na Allah sun kowa kusa shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tsaya tsawon rayuwarsu kan koyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai ka zo yanzu wanda inda za a duba rayuwarsa duk shekara ana samun kwana 350 har da wani abu to la'alla ba rana ɗaya da ka tsantsanta biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan da za a rarraba yinin naka da daren naka kashi 100 la'alla ba abu guda biyar cikin 100 da kai bisa bin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ne zaka taba waɗanda gaba ɗayan rayuwarsu ba abinda suka sani sai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam haba kuma ka ce wai da wannan ne wai wai annabi zai soka ko annabi zai sanka haba muna da ladabi tare da na Allah yana wajabta a ce dan adam ya nesa da Allah fallaha Allah ina fata tsoro ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka tsaya ka so su kai ladabi tare da su haƙiƙanin ladabi ubangiji shine mai gauna katayar alhali mai shiryarwa to anan da an gama nau'i na farko na ta'alluki wanda aka ce yana da ɓangarori biyu yanzu za mu shiga cikin nau'i na biyu wanda shine ta'alluki ma'anawi Allah amfane mu Allah ya sanar mana dukkan nau'o'in guda biyu da aka faɗa da ma waɗanda za a faɗa nan gaba Allah ya mana jagora Allah ya sa shi mai littafin da shi wanda ya cimo daga mai asalin littafin da malamanmu da baki ɗin al'umma da alheri Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulunci Allah ya ba dukkan marasa lafiya musulmi lafiya da kullum ko wasu gabata Allah ya gafarta musu Allah ya tsaya mana a dukkan lamura ya tsaya mana dukkan lamuranmu ba ta ɗaya da salatul fatiha uku.